بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 24 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433, daidai da 17 ga watan Fabrairu shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 15 daga cikin jerin karatuttukan littafin Ahkamul Jana'iz wa Bid'uha, wallafar al-Sheikh al-Allamah al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahmatullahi alayhi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, muna karatu har yanzu dangane da sharhin dogon hadisin sahabiya Ummu Sulaimin, Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda. A inda muka ji lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufi Abu Talha da Alheri suka haɗu, ya nemi aure ta, ta nuna ba zai yi aure tsakanin shi da ita ba, don ita musulma ce shi kuma kafiri ne. Daga ƙarshe ya yanke shawara ya karbi addinin musulunci, ita kuwa ta cika mishi alƙawarin da ta nace cewa za ta aure shi ba tare da ambaton wani sadaki na dukiya ba. Hasalin musuluncin shine ainihin sadakinta. Allahu akbar. Allah ya albarkaci wannan mata da hikima, a inda Allah madaukakin sarki ya karba mata aka ainihin wato wannan aure kuma cikin albarka, aka samu rabo wannan ɗaya da su. Daga baya ta san hikimomi da ta yi waɗanda har ta kwantar da mijin hankali ya sake kwanciya da ita, aka ainihin sake samun rabo. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi alƙairin duk lokacin da ainihin wato ta haihu a zo da wannan yaro. Na fata an gane. Anas shi ne wanda ainihin ke ruwa wannan hadisi, ya ce lokacin da ainihin ta haihu sai aka ɗauki yaro aka ce ya jira ya gadon shi har gari ya waye. Da haka za mu taso daga wannan gaba, a inda ta ce wa qalat libniha Anas, ya Anas la yata'amu shay'an hatta taghdiya bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta ce wa ɗanta Anas, ka yi jiran yaron nan kar ya ɗanɗani wani abu har sai gari ya waye ka kai shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ba'athat ma'ahu bi tamaratin, da ta tashi aikawa sai ta hada da dabbobi haka. Wannan yana faɗakar da mu a duk lokacin da za ki aika da ɗanki a kan wurin malami ka za a yi mishi huɗuba, ko za ka aika da ɗanka ka tattali dabbobi wanda ainihin za ka hada tattare da shi. Ba ana cewa lallai ne sai ka yi haka ba, amma abin da ake nuna maka a nan shi ne muhimmancin da zara an isa ba sai shi malami ya tafi yana neman dabbobin ba, domin kai kake shirin haihuwa ta zo, shi malami a shirin hudu ba yake ba, koyaushe ka zo ka same shi a shirye yake dama. Kenan wannan yana nuna idan matarka tana da ciki babu laifi ka tattali dabino sai ka adana shi, ka dubi dabino mai laushi mai zaki mai kyau, ba dan kuma ba saboda so ake ya narke a cikin bakin yaro kamar yadda za ka ji. In ka nemi dabino wanda yake busasshe ƙamu, ruwa ko da ya ainihin taunu an zuba shi a bakin yaro zai zama yana da ƙarfi, ƙarfin da shi kuma yaro ne jariri yanzu aka haife shi, zai mishi nauyin hadidiya. Qala Anas yace fa bata yabki, yaro kwana yana kuka wa bitu mujnihan alaihi, ni kuma na kwana ina tsaye a kan shi, ma'ana ina gadin wannan yaro ina lura da shi. Ukali'uhu, ina kula da shi hatta asbahat, har sai da gari ya waye. فغديت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعليه بردا, نتفي بصاف نفهم ان الله ينا سعيد بياسي وهو يسم ابلا او غنما, يني وعينه واتو راقما كوكما قنانا بساشي ني مس علامومي kamar yadda muka bayyana jiya irin wannan ainihin wato yasu wato ana yi waɗannan alamomi ne imma da fanti imma ta hanyar karta gashin jikinsu, sai dai kuma karkartawar ta kai zuwa ga fatarsu, yadda alama za ta bayyana cewa wannan alamar kaza ce. Qadimat alaihi, raƙuma ne da suka iso gare shi, ko kuma ainihin wato ƙananan bisashe, dabbobi ƙanana waɗanda ainihin aka iso da su na zakka ko kuma na sadaka ko makamantan haka. Falamma nazara ilaihi, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dubi ainihin Anas, ko kuma ya dubi yaron, wannan magana ita tafi dace a fassara. Qala li Anas, sai ya ce wa Anas, awaladat bintu Milhan, ɗar Milhan ta haihu ne? Wannan na daga cikin ɗabi'un Larabawa. In ma a danganta ka ga ɗanka a ce baban wani, in ma a danganta ka ga mahaifinka a ce ɗan wani, yana daga cikin girmamawa ta Larabawa. In har ya kai Balarabe ya kira ka da sunanka gatsau, da gaskiya saboda Allah akwai alamar rashin mutunta ka da yaso yayi. Ina fata an gane. Yasa ba shi cikin ainihin al'adunsu, ko da ɗaliban ilimi kiran malamansu da sunayensu, ko da ainihin wato sun kira su da suna na darajar malami, a gaban malami misali ka ce ya Sheikh Fulan, ba sa yin haka. Ina fata an gane. Sai dai a kiraye shi da alkunyar shi, a ce Aba Abdullah, Baban Abdullahi, ko kuma Sheikh na malamin mu. Amma dai ba dai ka ce ala gafata malam wani, wannan ba shi cikin al'adunsu. Hasali Balarabe bai cika amfani da suna ba, ɗungurungun ya fi amfani da ainihin alkunya. Ina fata an gani. Qala na'am, ana sai ce eh, ta haihu. Fa qala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce huwaidak, dan saurara, ifrin lak, in gama abin da nake don in je in saurare ka. Qala fa alqa ma fi yadihi, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya kammala abin da yake, sai ya jefar da waɗannan kayan aiki da yake yin alamomin da su. Fatanawala sabiyya, sai ya karɓi yaron. A jiya muka fara bayani dangane da cewa wannan hadisin da wannan gabar na daga cikin abubuwan da ke nusar da mu shi ne, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana mubasharantar ayyuka da ake yi na addini. Wannan ita ce cikakkiyar daraja, kuma wannan shi ne kasantuwar shi na cikakken abin koyi. Da haka malamai da limamai, in aka ce ana wani aiki na musulunci a ganka kana mubasharanta. Yo, ba wannan ba, a cikin gidan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba nadewa yake yi a kan gado ko kuma a wata kwana ba, aiki yake yi wurjanjan. A sayyida Aisha take cewa yana wanke kayan shi na sawa sallallahu alaihi wa alihi sallama, idan tufafin shi ya rage yana dinkewa sallallahu alaihi wa alihi sallama, yana wa matan shi shara a cikin gida, yana musu aikace aikace. Aisha ta ce amma da zarar an kira sallah shi kenan ko ne yake yi, kuma sai bari sai ya fita sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ka duba yadda ya baiwa jikin shi haƙƙi na mutuntaka da kuma na halittar ɗan adam, domin jikin ɗan adam na daga cikin abin da ke taimaka mishi wajen haɓaka da zama lafiya, shi ne kada ɗan adam ya zauna takab, ya zama yana yin wasu abubuwa waɗanda za su zama na kazar kazar. Sannan kuma ka duba yadda yake baiwa gidan shi da iyalan shi haƙƙi, yadda yake tarayya da su a wajen ayyukan cikin gida sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Sannan ka duba yadda baya wasa da al'amarin da ya shafi haƙƙin Allah, tace da zarar an kira sallah kuma sai ya bargi abin da yake, sai ya ainihin tafi. Tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Wannan irin gini da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na daga abin da ya cancantar da shi ya zama babban abin koyi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha katira, wanda duk ke fatan ya sadu da Allah salim alim, ya isa kiyama lafiya lau, kuma da gaske ambaton Allah yake yi, to manzon Allah ya zama mishi shine abin koyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Saboda haka jama'a kunji, dan haka malamai, ustazai, limamai da waɗanda ake ganin ku ne manya, kar ku koma gefe guda ana yin ayyuka. Sai a tafi makabarta sai ka ga cewa malamai sun koma gefe guda cikin wata inuwa sun yi zaman su. an bar ɗan gari da sauran jama'ar, wasu ma za ka ga area boys ne an bar su, ma'ana wasu ma gama gari ne ko marasa aikin ne, ba su san harkar ilimi ba. Madadin malami ya wuce gaba a gan shi ya ɗaga diga yana haƙa kabari, a ga malami ya shiga cikin kabari yana nuna musu ya ake haƙa kaza, ya ake kaza, yana ce musu kududu yadda ake yi. A ga cewa an zo saka mamaci a kabari, malami ya wuce gaba, an zo kwaba ƙasa ya wuce gaba, ka gaya min wane ne zai zama da kasala a jikin shi. To shi yasa idan dai har transformation da transition, ma'ana in dai gyara da muke cewa za a yi, da kuma sauyi daga irin wannan lalatacciyar malanta da ta faru a Najeriya zuwa ga malantar da ta dace, to ustazai daga kanku za a fara. Duk wani sanda da kake da wani baya-baya game da addinin musulunci ko ayyukan addinin musulunci, saboda wai kana ganin kana da wasu ɗalibai waɗanda ai su ne suke yi, ka daina yin wannan abu kawai, ka zage kawai ka yi aiki. Har Usaimin ya mutu kun san cewa yana tuka mota, har abin nan Nasiruddin Al-Albani har ya rasu kun san cewa yana tuka mota, ko kun fahimta gaba? Manyan malaman duniya ne waɗannan, waɗanda a zamanin nan duk duniya ta ji labarinsu tsakanin masoya da makiya. Amma Usaimin zai taso mota tun daga Riyadh, kamar ka ce tun daga Maiduguri har ya dure Lagos, a ɗaliban shi sai ce ku bari na gaji zan ba ku, ba komai da direba, amma sai ce a yi zamanka, ya ce lafiya ta kalau. Haka Nasiruddin Al-Albani yakan taka mota 170-180, har wani ɗalibi ya ce mishi ala gafata malam bin ba, ya ce in ka taka mota fiye da 120 za ka yi haɗari, fato wannan haƙi na kanka, ya ce rabu da shi, fatawan makaho ce don baya gani ne. Cin fatawan makaho ce don baya gani ne. To amma yanzu da malami ya zauna shakab yana ta huci, wai direba ya ki zuwa ta da ka tuka a baka direba ya ji labarin ka wuce fatasko, na fata an gane. Saboda haka dole ne ya zama kawai akwai kazar-kazar a jikinka, akuya ce aka zo za a yanka, wannan ya ce shi zai kaza, wannan ya ce shi zai kaza, wannan ya ce shi zai kaza. Manzo Allah ya ce to ni kuma ni zan yi ice sallallahu alaihi wasallam, wannan ya ce shi zai yanka, wannan ya ce shi zai fede, wannan ya ce shi zai gyara nama. Manzo Allah ya ce to ni kuma bari in je in yi ice da za a zo a gasa nama. To in manzo Allah zai yi ice kuma waye rage kai waye. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun, manzon Allah komai nashi is the best, shine yafi dacewa, shine abun koyi, kuma nashi shine mai burgewa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malamai suka ce fatashabbahu bidin in lam takunu mislahum, haka dai amma ba za ka iya kaiwa kike da kike ba, kai kokari kai kwaikwayon irin waɗannan bayin Allah. Ula'ika allazina hada Allah, yace fa bihudahu muqtadi, waɗannan su ne shiryayyun auren Allah, don haka da shiryarsu ake kwaikwayo. Fatanawala sabi wa qala, manzo Allah ya karbi yaron yace a ma'ahu shay'un, an zo da yaron da wani abu, don kaga an same shi a wurin aiki. Yanzu da matan nan ba ta zo da dabino ba, ba a zo da dabino ba, da sai kuma a ce a tafi neman dabino ko? Kaga hikima kenan. Shi yasa wannan mata malaman tarihi in suka zo siffanta ta, sai ka ji suna cewa tana daga cikin mata masu kaifin hankali, matar tana da idraki, tana iya hasaso abu ta rusko shi, mace ce mai kaifin hankali. Kuma wannan mata tana daga cikin matan da muke kiran ahlus sunna, kuraya sunayenta a cikin ƴaƴayenku, ya zama cikin ƴaƴayenku ana samun Rumaisa, ana samun Ummu Sulaimi a raya, ga kuma sunan kai baka isa, duk bokonka baka isa ka ce sunan ma, is not sweet, the name is sweet. Ka san dan boko yace ya ce no, that's an ugly name, wai sunan mummuna ne, ƙarya kake dan boko, sunan sahabba ya fi na kowa bayan annabawa. Ina fata an gane. Rumaisa, the fantastic Rumaisa Ummu Sulaimi, look at how sweet it is. Ina fata an gane, suna ne mai kyau, sunan kuwa aljanna ne ma fa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lirumaisa baitun fil janna, manzo Allah yace tana da gida a aljanna. Duk zamanin nan kai akwai wanda manzo Allah ya bashi irin wannan shaidar da certification din? Babu testimony daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Saboda haka Rumaysa ibn Sulaiman, Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda. Qalu na'am, yaran da suka zo da anan da sauran yara dan kafin irin wannan yaran an yi haihuwa su kan ai minna suke yi. Eh, shine mawaki yake cewa wala badka ummuka ya ibn adam bakiya wan nasu haulaka yabhakuna surura fa'dan li nafsika an takuna idha bakau fi yawm mautika dahikan masrura. Yace lokacin da aka haife ka dan adam, kai zo kana kuka, su kuma suna ta murna. Yaran gida da an yi haihuwa, ko da mai jego tana can tana nishi fa, su dai almuhimmi sabon yaro ya zo yake, su kuma suna can suna celebrating, suna can suna murna. Ina fata an gane. Sai mawaki yace, to ka ga ran da ka zo duniya kenan, kana kuka suna murna. Yace to kai aikin alheri yadda ranar mutuwarka suna kuka kai kuma kana murna, to abu yayi maka kyau kenan. Amma suna kukan zaka mutu, kuka mutu, kai kuma kana kukan rabuwa da duniya, to al'amari ya baci. Ko suna murnar zaka tafi su huta, kai kuma kana kukan inda zaka je ka hadu da shi, to ka kade. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'd at-tamr, sai manzo Allah ya karbi daga cikin dabina, kuma daga humma ya tauna, kuma jama'a buzaqahu, sa'annan sai ya tattara yawun shi tare da wannan gugudi na dabino, kuma fagharafahu, sai ya rinka durmusa mishi a baki. Shi ne ma'anar fagara, yana ainihin saka mishi, yana dan tura mishi shi a baki haka. Wa aujarahu iyahu, ya rinka tunkuda mishi wannan ainihin wato dabino, saboda in ka sa mishi kai a bakin ka dosana mishi, ba bai san abinci ba, bai san me kake nufi ba, sai ka rinka kana dan tura mishi shi haka a hankali. Faja'ala yuhannikus sabiyya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rinka ciyar da wannan yaro da dino har zuwa hankashi, wato yana tura mishi har can cikin bakin shi. Asalin tahnik din mu da Hausa shine yake cewa huduba, ko a ce hutsuba, duka dai wannan fasara ce ta Bahaushe. Ma'ana shine a sanya wa yaro da dino a baki bayan an haife shi, a yi mishi addu'o'i kuma na alheri. Waja'ala sabiyyu yatalammahu, shi kuma wannan yaro sai ya rinka hadiya, ya musu ba'da halawati tamr, yana tsotsan wannan zaki na dabino, wa riqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da kuma yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, yawun da yafi yawun kowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Yoma jinar manzon Allah ma sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta zama wa sahabbai basulin suna shafawa a jika, majina ma balle yayi. Yo fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama wa sahabiya Barira ta, ya zama mata soko drink, ma'ana Barira ce manzon Allah ya fitsari a wata wani koko da daddare, yace ta je ta dauke ta fito ta zo ta zubar, da ta je sai ta tsuguna ta shanya abinta, sai ta fito da koko ta aje. Manzo Allah yace fitsarin fa tace ai na shanye, yace kije aljanna, ta tabbata wuta ba za ta ci ki ba. Ta sha fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina fata an gane komai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alheri. In kanka ya buga, to ka zargi imaninka. Yawwa, muka mun yi imani tuni, mun yi nisa, an buga mana visa a passport. Saboda haka ainihin yaro yana haɗiɗiyar dabino da yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gashi a ƙasa daidai nan da ya ce ainihin, to ashe ba mu ƙara samu. Fa kana awwala man fataha am'a zalika sabi ala riqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gashi ya ce kabal aslu wa la'anna harfa ala muqhamun min ba'dil musa, yace yadda ka ga na rubuta din nan haka ike. Fa kana awwala man fataha am'a zalika sabi ala riqi rasulillahi sallallahu,
to sai ce wannan aladin yana ganin kamar bata zauna daidai a larabcin hadisin ba, da kamata yi ya zama fa kana awwala man fataha am'a dhalika sabi riqu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. An fahimta jama'a, tare da bana shakka kwarewar malamin da larabci, amma ni kuma bana ainihin ganin ko kadan akwai matsalar kasantuwar wannan aladin, domin ta iya yiwuwa ta zama daidai da lugar wasu daga cikin larabawa. Ina fata an gane, saboda daga cikin larabawa akwai waɗanda sukan ƙara wasu harufa ko kuma wasu kalmomi a lokacin magana, wanda yake ko dai mahzufiya ce ko asali, a sauran larabcin larabawa babu, musamman larabawa waɗanda suke ainihin wato da muka yi magana al-musta'al ba. Ina fata an gane. Misali, kharajtu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kharajtu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ji'tu ana wa muhammad, fito da damirin fasli, nazo ni da wani. Yanzu ka ji mutanen Bauchi, tun daga Mingi kasar Bauchi galibin su ire-iren wannan Hausa suke, sai ka ji mutumin Bauchi ya ce maka kazo ka, kazo ka, sai ce nazo ni. To kai sai ka ji cewa ba Hausa ba ce, amma Hausa ce karɓaɓɓiya, sai dai ba ta daidai da lahajar garin ku ba ce kawai. Ko kun fahimta jama'a? A nan yana fito da damiri ne wanda yake ba lallai ya fito da shi ba, amma ja'iz. Kazo ka, ba wai kazo kai ba, kazo ka, sai ce nazo ni. Daidai ne? Ina fata an gane. Fara tun daga Mingi kana wuce jihar Jigawa ka fara haduwa, har bangaren jihar Jigawan akwai saboda kusanci, amma Bauchi za ka samu galibin Hausar su haka suke, suna fitar da damirai a Hausa. Ina fata an gane. Haka Caribbean idan yana Turanci sai ce Muhammad he has come, Muhammad he has come, Muhammad ya zo, madadin Muhammad has come, sai ce Muhammad he has come, Muhammad ya zo. Ina fata an gane. Ma'ana ja'a Muhammad, ja'a Muhammad, Muhammad has come, amma sai ce Muhammad he has come. Ina fata an gane. Irin wannan akwai shi ainihin a cikin Hausa. Za ka samu dangin mu nan kusa su ma ka tsina wani lokacin, sai ka ji ya ƙara wata kalmar, har shata yana ƙara wata kalmar haka, har su suna cewa wannan ba kuskure bane. Nake a ba kuskure bane, Hausar ka tsina ce, yana cewa wayyo ni Allah, wayyo Allah na, sai baka mu haka kake cewa wayyo Allah na, baka tsina sai ce wayyo ni Allah. To kai sai kana ɗauka yana cewa wayyo ni Allah ne, a'a wayyo wayyo Allah na, ce wayyo ni Allah, wai ɗan binni sun kaza kaza kaza, Allah maɗaukakin sarki ya ce mu. To jama'a kun dai ji wannan, fa kana awwala man fataha am'a dhalika sabi ala riqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ya zama farkon abin da ya fara buɗe uwar hanjin wannan yaro, to ya buɗe ne a bisa yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa qala, manzon Allah yake unzuru ila hubbil ansari tamra, manzon Allah yana da son raha amma baya yin ƙarya a cikin rahar shi, da annabi ya rinka sanya wannan yaro ainihin dabino a baki. Sai shi mai ruwaya ana suke cewa dan haka farkon abin da ya fara buɗe uwar hanjin yaron nan shi ne yawun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yaro ya samu albarka, ya haɗa kashi, alhamdulillah. To sai kuma manzon Allah yana cewa ku yadda ansarawa suke da son dabino, ma'ana ansarawa mutanen Madina ku dubi yadda suke da son dabino, ku dubi ana sa yaron nan dabino yana zuƙulƙula. Qala Anas yace kuntu ya rasulullah sanni, sai nace ya manzon Allah to sa mishi suna mana, kaga yara ko yara su wato suna fadin abin da suke ganin daidai ne kai, ba sa yin kara, to sa mishi suna kuma, to ya sunan shi. Qala fa masaha wajhahu wa sammahu Abdullah,
ana yace sai manzo Allah ya shafi fuskar wannan yaro yace sunan shi Abdullahi Allahu akbar fama kana fil ansar shabun afdalu minhu a cikin duk samarin Madina kaf ba a samu saurayin da yafi shi daraja ba qala mai riwaya yace fa kharaja minhu rajulun haka da aka karanta ba rajulun jin karami din karkai mishi bamma in kai mishi bamma ya zama rajulun mutum to rajulun gwaraza mahaya waɗanda suka iya hawa doki gashi jam'u rajul wa huwa biddul faris wato abin nan akasin mahaya an aka ce mahayi shine wanda yake hawa doki ya tafi yaƙi to in kuma aka ce rajul wanda yake mai tafiya yaƙi a ƙafa wato sadaukantakar ta kai sadaukantaka har a ƙafa ma zai iya tafiya yaƙi to sai da aka samu ire-iren waɗannan gwaraza suka fito kasirin masu yawa daga jikin wannan ɗa wastashhada Abdullahi bi Farisa a ƙasar Farisa ne shi Abdullahi ya samu ainihin darajar shahada a can ya shahada bayan in ba ku manta ba mun ji cewa an samu jikoki da sauransu daga ciki waɗanda daga baya suka biyo baya sun haddace Al-Qur'ani kamar yadda mai riwaya yake cewa yace sai da muka ga ƴaƴan wannan yaro guda tara dukkansu sun haddace Al-Qur'ani ba su balaga ba tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah wannan na daga cikin albarka ta addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shi yasa ake so idan har za a kai yaro zuwa ga wanda zai mishi hudu ba a kai shi ga wanda ake fatan yana da daraja ana mishi kallon alheri da kuma fatan alheri saboda mutanen alheri in sun yi addu'a ana sa ran Allah yana karɓanta da gaggawa ina fata an gane akhrajahu at-Tayalisi al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ya fitar da wannan ainihin hadisi a lamba ta 2056 an gane wasiyaku lahu kuma lafazin da malam ya kwararo a cikin wannan hadisi lafazin al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi ne wa min tariqihi al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi ta hanyar shi Abu Dawud at-Tayalisi a cikin mujallabi na 4 shafi na 65 zuwa 66 a cikin littafin Sunan al-Kubra wa Ibn Hibban da al-Imam Ibn Hibban a cikin lamba ta 725 galibi Nasiruddin al-Albani yana amfani da mawaridul dam'an ne na Ibn Hibban sai an je gaba insha Allah ta'ala zan tsaya in yi mana bayani dangane da littafin Ibn Hibban menene ya faru kuma aka zo daga baya al'amari ya juya zama mawaridul dam'an da sauransu wa Ahmad da al-Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallabi na 3 shafi na 105 zuwa 106 da kuma shafi na 181 da shafi na 196 da shafi na 287 da shafi na 290 daidai Nasiruddin al-Albani ya yi amfani da nuskha tsohuwa ne ta Musnad al-Imam Ahmad wadda take da dogon kan mai mujallabi 6 wadda ke da ƙananan rubutu wanda ainihin su Mustafa al-Babi da Isa al-Halabi suka buga kusan shekara 100 da ta gabata wannan littafin wannan bugun Musnad al-Imam Ahmad galibi yanzu ba a cika samun shi ba abinda yake faruwa yanzu saboda duk an zauna an yi ta haƙiƙin littafin an yi mishi lambobi amma a wancan lokaci haka yake yadda kake ganin sahihul bukhari mai mujallabi 4 dogon kan din nan kamar yadda shi ma bukhari kun ga daga baya an zauna an yi mishi lambobi to waɗannan wannan musnadul imam ahmad mai mujallabi 6 shine albani yake amfani da shi kamar yadda nake faɗi Nasiruddin al-Albani yana faɗan shafuka wani lokaci da lambobin hadisai da littattafan da suke da lambobin hadisai kamar ainihin Musnad al-Tayalisi da sauransu ta yiwu yanzu kai ka zo ka dubi naka Musnad al-Imam Ahmad din ka duba shafin baka gani ba kar ka je ka ce ya faɗa ba a gani ba a'a abinda za ka yi sai ka nemi ina ne wannan hadisin yake domin naka bugun mai yiwa ya saba saboda yanzu ana rayuwa ne a zamani na kwamfuta da zamanin injinan printing da sauran abubuwa littattafan ana sake tarsi'in su wato ana sake shirin zuba su sabanin yadda yake da ana typesetting din su ne da ainihin wato typewriter da sauransu ina fata an gane don haka babu wani hadisi da zaka ji ya ce a duba littafi kaza ya zama babu shi a littafin
amma shafin ba lallai bane yayi daidai da naka. Ina fata an gani. Allah ya taimaka. Wa ziyadatu kullu halahu, yace kuma dukkanin ƙare-ƙaren nan da ka gani, in ka ji mun ce ziyadat, mun yi bayani a baya a kwanaki har muka sa a allo, ziyada ita ce lafuzan da kake gani an kewaye tsakanin ƙausi wanda yake mai kwana, ayi mishi kwana a sama, ayi kwana a ƙasa, to duk abin da ka gani a tsakanin irin wannan ƙausin to shi ake kira ziyada, wato ƙarin da aka samu a riwayoyin Ahmad da dukansu. Warawahu Bukhari, malam yace haka Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na 132 zuwa 133, wa Muslimun haka al-Imamu Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na 6 shafi na 174 zuwa 175 muhtasaran, ma'ana ya rawaito shi muhtasaran, ya rawaito shi a takaice muqtasaran ala qissati wafati as-sabi, sai dai ya takaitu akan bada labarin rasuwar yaron ne, ma'ana riwayar Imamu Muslim riwaya ce wadda take takaitacciya, domin Imam Muslim ya takaita ne kadai wajen ruwaito labarin rasuwar yaron. Warawan Nasa'i, al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito a cikin mujalladi na 2 shafi na 87 kisman min awwalihi, wani yanki na daga farkon hadisi. Wa ziyadatu al-ula lahu, karin farko da aka samu, to na ainihin al-Imam an-Nasa'i ne, karin farko da aka fara samu ainihin a cikin wannan hadisi shine wanda in ka taho a cikin shafi na 36 zaka ga inda yake cewa, a inda take cewa fa in tuslim fa zaka mahari wa la as'aluka ghayrahu. Ina fata an gane wannan shine wuri na farko da ainihin aka fara samun kari a cikin wannan riwaya. Wato waɗannan abubuwan ya kamata a dan tsaya ka dan ayi bayanin su. Abinda ake nufi da riwaya jama'a ita ce a samu wani sahabi sai ya ruwaito lafazin hadisi kaza, to sai kuma a sake samu wani sahabin sai ya ruwaito wannan hadisin amma da wani lafazi kaza, to sai a ce hadisi ɗaya ne amma riwayar Jabir ta ce kaza, riwayar Aisha ta ce kaza, amma ma'anar ɗaya ce, wannan ya ce kufu, wannan ya ce ɓera. Misali kaga duk ma'anar su ɗaya ce amma kaga lafuzza sun saba. To sai zama a cikin riwayar Jabir, almajiran Jabir kuma sai zama su kuma a wani wurin suna da lafuzza guda biyu, wannan sai ce farce, misali wannan sai ce kumba, kaga kusan ma'ana nan kuma ta so ce ɗaya, tare da cewa farce da kumba ba abu ɗaya bane amma suna da alaka. Tun aka koma sai kaji an ce a cikin riwayar Jabir an samu ziyada kaza akan lafazi kaza, a cikin riwayar Abu Huraira kuma an samu ziyada kaza, dan haka riwaya ita ce asali, ziyada kuma abin da ya karu akan wannan riwayar da ake da ita ta asali. Ina fata an gane. Sannan sai malam yake cewa wasadisa wasamina walhamisa ashara wasadisata ashara lil Bukhari, ziyadoji na 8 wato ƙare-ƙaren lafuzza da aka samu na 8 da na 15 da na 16 dukkansu a cikin Sahihul Bukhari ne. Wattasi'a ashara, ta 19 wasamina wal wasaniya wal 20 li Muslim, ta 29 da ta ainihin wato 22 dukkaninsu al-Imam Muslim, ta 19 da ta 22 duk Imam Muslim ne yayin su. Wasa'iruha, sauran ainihin ƙare-ƙaren nan duk da aka samu li Ahmada a cikin riwaya Imamu Ahmad aka same su kama sabaka, kamar yadda ainihin wato bayani ya gabata. Ina fata an gane. Zaka bi a hankali ne kai alamomi a wuraren duk da kake gani, nakan yi haka amma saboda tsawon wannan hadisin ban tsaya na ainihin rarrabe tsakanin ziyada ta kaza da kaza ba. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam Nasiruddin Al-Albani yace wa qad umitu inayatan khassa bi jam'i riwayat hadhihi al-qissa wa alfadhiha, yace haqiqa na bada kula ta musamman game da tattaro riwayoyin wannan qissa da kuma lafuzzar riwayoyin, lima fiha min raw'ati, saboda akwai dadi a cikin qissar, wa jalala, akwai kuma girmamawa, akwai girma, akwai daraja, in kana karantawa you feel great, zaka ji akwai daukakan musulunci saboda kaji mace irin sadaukarwar da ta daga cikin matan farko. Wal ya'khud al-qari'u 'anha fikratan jami'atan sadiqa, yace kuma nayi haka ne domin mai karatu ya samu ainihin wato tattaruwar tunani na gaskiya wanda zai ainihin bashi kyakkyawar fahimta a cikin wannan hadisi. Wa bidhalika tatimmu al-ibratu wal fa'ida, da haka ne abin da ake so a lura da shi da kuma jan hankali da fa'idojin da ake fatan a samu za su tabbata. Allah madaukakin sarki ya albarkaci Muhammad Nasiruddin al-Albani da wannan aikin wanda yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya samu kyautar sarki Faisal, kamar yadda alƙali Abubakar Mahmud Gumi shi ma ya samu. Ma'ana kowa da irin abin da zai aikata na ilimi wanda zai bashi wannan cancanta. Wannan muƙami da ainihin Isa Abubakar Gumi suka samu ba muƙami ne na siyasa ba, ku kiyaye, muƙami ne academic prize ne. Duk wanda kaga ya samu wannan irin kyautar, wata gudunmawa ce ya kawo a cikin bincike na ilimi, kuma wasu gogaggun professors ne waɗanda ba sabi ba sabo su ne 'yan kwamitin. Kaje kai tayin abin da kake a duniya, suna nan suna kallon ka ko suna nan suna jin labarinka, kana nan wata ran kai sai kaji an kira sunanka cewa yau ka zo za ka ci kyautar sarki Faisal. Kyauta ce ta ilimi, wannan kuma ta samo asali ne tun zamanin tabi'ai ake yin irinta. A aje wasu kuɗi a ce duk wanda ya wani kwazo a ɗiba daga ciki a bashi, amma ba za a bayyana maka irin kwazon ba. Tafi kai tayi kawai. Misali, akwai malamin mu a Madina alƙali Atiyya Muhammad Salim, asalin shi da Masare ne, bai san an aje irin wannan kyautar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Aka ce duk wanda ya zo ya ne wa muwatta sharhin da ba a taɓa maka ba a cikin masallacin nan, duk wata a rinka ba shi kaza. Kai shi da ya zo ya sanar, ya ce ya sanya karatun muwatta, ya fara karatu tiryan, to kawai wannan kwamiti ashe sun sa ido akan ya yake karatun, kai sai aka nemo shi aka ce to shikenan yanzu an sa mishi kaza har ya sauke wannan ainihin sharhi. To da yake mutum ne mai raha yake ma da Allah yake kun ga sai in ƙara buɗaɗa sharhin kenan, dan dade ina cin kyautar ku. Sai da mu wada sharhi kasar dubu. To irin wannan kyauta ce ta academic. Malam Nasiruddin al-Albani daga cikin dalilan da yasa ya same ta akwai wannan abu shine, in ya dauko hadisi daya sai tabin tafan hadisi yana neman idan ƙarin mafuzza da riwayoyi na wannan hadisin suke, sannan ya tsaya yi aikin tace su da tabbatar da ingancin su, sai ta harhada su, sai su ba da kyakkyawar ma'ana ta hadisin. Wannan ya shahara akan haka, domin waɗanda suka gabata daga cikin malaman hadisi ba haka suka yi ba, su suka ainihin kawo hadisin ne. Ka duba Ibn Hajar haka yake, in ya kawo hadisin sai kuma ya ce a cikin riwaya Bukhari an ce kaza, a cikin Muslim an ce kaza, sai ta kawowa a ƙasa yana ta biyo baya. Amma shi Nasiruddin al-Albani ita wannan riwayar ta ainihin Abu Dauda wadda aka same ta, sai ya dubi ina ne za ta shiga a cikin asalin hadisin sai ya saka ta. Sai zaman ka karanta hadisin sai kaga abubuwan suna ƙara fitowa fiye da yadda inda sai an gama wannan riwaya a kawo wannan, sai zama yanzu kai ne za ka yi aikin hadawa. To ba kuma kowa ne yake da fasahar haka ba. An fahimta jama'a, wannan aikin babu wani malamin hadisi da ya gabata Nasiruddin al-Albani akan haka, na ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya samu wannan kyautar. Sannan daga cikin dalili na biyu shine ya yi takhrijin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama kaf waɗanda suke duniya, an tabbatar da cewa abin da ya kubuce mishi sai dai abin da hannun shi bai kai ba, kuma sai aka ce ma aqalla, wannan irin karanci ne ma nasu. Ma'ana duk wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai zauna ya takhrijin shi, har littafin da ba a buga ba sai dai dauko littafin da ba a buga ba. Misali, littafin ainihin Gharibul Hadith na al-Imam Abu Ishaq al-Harbi, a lokacin da Albani ya dauko ya saka shi a cikin ahkamul jana'a, a cikin ainihin sifatul sala, ba a buga shi ba ko kana
kun ga wannan littafi
a lokacin da ya saka shi a cikin ya dauko hadisin a ciki kaf ba abu da wannan littafin ba da rubutun hannu da ya dauko ya saka shi a ciki to ire-iren waɗannan ayyukan na daga cikin abubuwan da ake kaddarawa cewa academical ma'ana a ilmance ka zo da wata fa'ida da ka sauƙaƙe wa al'umma masu neman ilimi wani abu shi kuma daga cikin dalilan da ya sa Abubakar ne ya samu wannan kyautar nake daga cikin dalilan ina kawo misali ne kamar yadda na kawo misali na Nasir al-Albani ayan nan da ya ainihin fassara wadda take bayani dangane da halittar dan adam wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin mun halicci hanyoyi ko kofofi ko kafafe guda bakwai sama da ku sai Allah ya ce ba mu gafala ba game da halitta wannan ayan kaje ka karanta malaman tafsirin suka zo fassara ta sai ce waɗannan hanyoyi guda bakwai da Allah madaukakin sarki ke magana to wasu hanyoyi ne a cikin sararin samaniya kowace sama ta ɗaya tana da hanya a cikinta sama ta biyu sama ta uku sai suka fassara da shi ne fawqakum Abubakar Mahmud bin Allah ya gafarta mai sai ce a'a munasaba za a duba munasabar ita ce Allah yana magana halittar mutum ne sai kuma ya dawo ya ce wa laqad khalaqna fawqakum sama da ku sai ya ce a duba daga kwankwaso zuwa sama za a samu kofofi guda bakwai baki idanuwa sai hanci kunnuwa azzakari da dubura kalifafa su suka yi bakwai sai ya fassara ayar da haka aka zaunar da malaman duniya suka bincika kaf suka ga gaskiya ne saboda tafsirin alqur'ani na daga cikin abin da ke taimaka maka ka fassara aya ta zama daidai shine lura da dilalatul iqtirani ayar a ina ta zo waɗannan ayoyi ke dama da hagunta surar a ina ta zo waɗannan surori ne ke kafinta da bayanta Malam Abubakar Gumi yana yin haka a Raddul Azhar ko hasidin idza hasada ce uwarka da ta haife ka ka san haka indai ka iya karatu ina fata an gane ba dan koyi ba saboda in yazo sai ya ce wa mawdu'u har ra'isi babban abin da surar take dauke da shi shine bayanin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wato tafsirin har yanzu bai samu wani ya zauna ya karance shi bane bayan Abubakar Gumi karantawa irin wadda ta dace musamman a waɗannan zamuna waɗanda mahasada ɗan mutsi-mutsin ɗan tsaki kyankyasa inji suke ainihin wato neman su rashin kunya game da tafsiri ina fata an gane kuma na daga cikin abin da ke taimakon su wajen rashin kunyar shi ne tafsirin mu'akkad ne ba kowa ma ke iya karanta shi ba saboda haka wani abin ka karanta ka ga baka fahimta ba sai ka ce wannan Yahuda ne suka rubuta saboda ya kasa karantawa akwai irin wannan shugantakar tuni wanda ya karatu kasar da ya san abin da ake abu ko abin da ka karanta baka fahimta ba sai ka ce wannan ne Yahudawa ne to muktasar ma na Yahuda ne kenan ko tunda muktasar ma yana da wuyar karatu Allah ya kyauta wannan ayar na ɗaya daga cikin wuraren da Abubakar Gumi ya fassara sannan sai suratu Zariyat wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib yace wannan wurin kusancin da ake magana na wannan wurin ya fi ko ina kusanci a sararin duniya zuwa sararin samaniya sa'annan sai ainihin hubuk ayar hubuk wassama'i zatul hubuk malam yace abinda ake nufi da wannan hubuk ko haba'i sune communication channels hanyoyin sadarwa waya lafi sarki ya tabbata ga Allah ga sunan yau a kansu ne ake tura sakonni na murya da hoto da kalmomi ga shi nan duniyar GSM ta fassara waɗannan abubuwan da Malam Abubakar Gumi ya fassara na daga cikin abubuwan da malamai suka tsaya suka yi nazari suka tabbatar da cewa a ilmance wannan abun daidai ne wannan shine abun da ake yi ba fata an gane shekara 60 da wani abu da ta wuce fa ko 50 da wani abu afwan tun 1962 ko makamancin haka Malam Abubakar Gumi an bashi doctorate degree. Wato abin da yake faruwa shi Abubakar Gumi ba dan siyasar bane da irin yadda yanzu aka je taro za a miƙe a ce wannan mai degree kaza ne, wannan yana da certificate kaza, ta yi da hayaniya ce. Abin da yake so menene kai za ka iya intaji a gani? Certificate da hayaniya ne. Ka taɓa jin tun da kake an ce Dr. Abubakar Gumi? Ka taɓa jin an ce GCON ko OON ko FR? Ka taɓa ji? Duk yana da yadda na hayaniyar amma ba ruwan shi, kawai in aka zo a ce Abubakar Gumi. Tunda kake ka taɓa jin Imam Malik ana karatun isnadi an ce haddathana Imam Malik Imam Darul Hijra Al-Asba'i At-Taymi Al-Bawla, to na hayaniya ne na mutaakhirina. Duk inda kaga ana neman ciko to wando yayi yawa ne, rama ce ta faru. Ba ta gani shi ne Allah madaukakin sarki ya taimaka. Don haka jama'a kun ji waɗannan suna daga cikin abubuwan da a ilmance suke kai mutum ainihin wato ya samu kima ta ilimi a tsakanin sa'o'i. Na'am, faddal malam. Na'am, na'am. Sai da haka in ka kirga su a tsanaki za ka sun zama bakwai din insha Allah. Na'am malam. Na'am. Kamar yaya?
Misali kamar yadda da dama za a zo ba ka tsaftace baki da
ba abin da zai hana. Amma tambayar cewa cututtuka da sauransu da rashin tsafta shi malami wa yake mishi ya zauna kaca-kaca? Wannan al'ada ku ce ta Hausawa kawai, kaga malami kaca-kaca shi ne ke nuna muku yana da daraja. In kun ga yawan cari za ku ce ba da imani shi ne kawai. Amma yaya za a yi kana malami ka da bakinka kaca-kaca, baki na wayi? Shi ne matsalar, al'ada ce kawai. Wa alaikum salam. A azzakari kofa ce daban, dubura kuma daban. Lissafa ga azzakari ɗaya dubura biyu, an gano? Sai me? Sai ido, sai ka ce uku, sai na hudu, sai baki na biyar, sai me? Sai kunne shida, sai me? Bakwai. To, to ina zuwa. Ido, kunne, na'am, ido a ɗaya yake, kunne a ɗaya yake, biyu sai baki sai hanci, ka ga hudu ko? Sai dubura, sai azzakari, sai nono, nono, kofan nono, shi ne na bakwai. Ƙwarai da gaske. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan da muka gama jin abubuwan da suke wajibi ga dangin mamaci, sai malam ya ce al-faslu sadis ma yahrumu ala aqaribil mayyit, abubuwan da suke haramun ga dangin mamaci. Ga bayani dangane da abubuwan da suke a shar'ance an haramta wa dangin mamaci su aikata su. Al-mas'alatu thaniya wal 20, mas'ala ta 22. لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمورا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها لاجتنابها فلا بد من بيانها. يتي حقيقة من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حرمت وسأل أمر وأندى متاني سنا ينسو kuma ba su bushe ba, wasu mutanen suna aikata su har yanzu. Idan wani mamaci nasu ko wani daga cikinsu ya rasu, fa yajibu ma'rifatuha lijtinabiha, wajibi ne a san waɗannan abubuwa don a nisance su. Wajibi ne a san waɗannan abubuwa don a nisance su. Fala budda min bayaniha, malam yace to kaga kenan babu makawa, dole a bayyana. wannan bayanin nashi yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wasu abubuwa waɗanda mutane sun kasance suna yi tun kafin yazo, sannan kuma har yanzu mutane suna yin waɗannan abubuwa in an yi musu mutuwa. To da malam yace dole ne a nisanci waɗannan abubuwan, sai yace to amma kuma dole ne a san su. To kuma ya za a san su? To malamai dole su bayyana su. Dama na daga cikin abin da ke taimakawa barna ta faru ko kuma in ta faru ta ƙara zama shine idan malamai suka yi shiru. Dole ne malamai su rinƙa suna bayanin menene ya haramta, menene ya wajaba, menene sunna, menene bid'a, menene tauhidi, menene shirka. Wannan aiki ne akan malamai. Wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu. Allah ya alƙawari da duk wani wanda zai baiwa ilimin littafi akan zai bayyana karatu da zai ɓoye ba. To duk wanda ya ɓoye zai haɗu da Allah kyakkyawar haɗuwa. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye waɗannan al'amura waɗanda aka hana su. Na farko alifun anniyahatu, mecece anniyaha? Sai ce wa huwa amrun za'idun 'alal buka, kuka amma kuma ƙari ne wannan akan kuka din, domin kowa ya san kuka dai shine wanda in ma ka yi sharbi ne na zubar da hawaye kadai, wannan ba shi ake magana ba. Ko kuma ka yi wanda za ka zan kana ihu, to wannan shi ake magana, amma kuma da ƙarin wasu abubuwa. Kuka ne zai zo da birgima, da zuba ƙasa a jika, da cizgar gashin kai da gashin gemu, da yaga wuyan riga ko fincika aljihu a jefar da shi. To ire-iren wannan shine asalin niyaha. Qala ibn al-Arabi, al-Imam Abu Bakar ibn al-Arabi yace annahu ma kanat al-jahiliyyah taf'aluhu, irin wannan niyaha kukan mutuwa shine wanda ake a jahiliya. Kana an-nisa'u yakifna mutaqabilatin yasihna, mata ne suke zama suna fuskantar juna, wannan na kallon wannan, wannan na kallon wannan, suna birgima, suna tokarin juna, suna ihu, suna bugun juna haka. Ina fata an gani. Wa yahsina turaba ala ru'usihinna, sune suna diban ƙasa suna watsa wa kawunansu. Wa yadribna wujuhahunna, sune suna marin fuskokinsu. Naqalahu al-Ubbi fi sharhi ala sahih Muslim, al-Imam al-Allama al-Ubbi ya dauko wannan fatawa ta Ibn al-Arabi ya kawo a cikin sharhin shi na sahih Muslim. Jama'a kun ji abin da ake kira niyaha, kukan mutuwa, ana burgima, ana zuba ƙasa a jika, ana majina, komai kaga ya gwajibe. To ire-iren waɗannan su ne aka haramta. Wa fiha ahadithu kathira, akwai hadisai masu yawa. Awalan na farko, arba'un fi ummati min amri jahiliya, manzon Allah yace al'adu guda hudu suna nan a cikin al'ummata, amma al'adun jahiliya ne. La yatrukuna hunna, mutane ba za su bar su ba. Al-fakhru fil ahsab, al-fakhru game da daraja, cewa ni ne wani dan wani jikan su wani. Wa ta'anu fil ansab, da kuma sukar nasaba, kai kuma a soke ka a ce kai ba dan gidan su wani bane, kaskantattu ku kuna da asali ne ma a garin nan. Wal istiqsa'u bin nujum, da kuma ainihin wato neman shayarwa da taurari, a ce kai agus na ruwa, kai taurariwa sarfa na ruwa. Ina fata an gani. Wan yahatu, da kukan mutuwa. Waɗannan abubuwa guda hudu annabi yace suna daga cikin al'adu na jahiliya, kuma mutanen shi za su ci gaba da yi ba kuma ba su bar su ba. To anan ko ya zama ummatul da'wa ko ya zama ummatul ijaba? A zahiri ummatul ijaba ne, ma'ana hatta musulmi da suka amsa sunan musulunci zaka samu suna wannan abu. A yau zaka ga mutum yana ji da kanshi ai shine dan gidan su wani, shine jikan su wani, daga gida kaza aka auro uwar shi, sannan sai kuma yana suka wasu cewa ku kuma suwaye ku, ku ba kowa bane. A soki mutum game da nasabar shi ko game da kabilar shi ko makamantan haka. To sa'annan sai kuma wannan bakar aqida ta tunanin cewa tauraruwa kaza tana zubar da ruwa. Ina fata an gani. To sannan sai kukan mutuwa. to daga cikin waɗannan abubuwa kukan mutuwa yana da tsananin muni sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wan niyahatu da kukan mutuwa wa qala sai kuma Annabi yace annaihatu mai kukan mutuwa in lam tatub qabla mautiha idan har bata tuba ba kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyama wa alaiha sirbalun min qatran za a tashe ta ranar alkiyama tana sanye da riga ta farar wuta farar wuta din nan barin dan yi mana bayani da Hausa yadda za mu iya fahimta zan dan kusanto mana da abin ne idan ka dubi kwalin taba to a cikin shi akwai wani abu mai kyale-kyale haka wannan abin shi ne kama da farar wuta amma shi asali kama aluminium yake to irin wannan me kake tunanin aka cinna mishi wuta kuma to sai a ce riga ce irin wannan ta fito daga wuta wato tana narkewa tana makalewa a jikinka kama a ce kana saye da rigar leda sai kuma gobara ta kama ka ina fata an gane farar wuta ta farko kenan na biyu sai kama irin wannan shaving powder wannan da ake aski da ita ina fata an gane kun san cewa inda baka sa ta inda gashi yake ta wuce adadin lokacin da ake so in ka zo za ta kwaya jikinka sai a ga shedar kamar ka kone ko ita ma ana daukan ta daga cikin sinadarai na yin farar wuta ina fata an gane ina kokarin ne in kusanto muku da ma'anar qatran to duk wanda ke kukan mutuwa in ba ta tuba ba ranar alkiyama za a sa mata wannan wadru'un min jarabin sannan da kuma sulke na ainihin wato jarab shi kuma kamar ka ce na dalma din ma'ana sulke na dalma wato ka dubi ko a zamanance yanzu akwai riguna da ake sai gansu kamar na karfe ne musamman yan gani bayan ya gama sa sai da ya kawo wata riga ya sa haka wadda ita rigar kariya ce to abinda ake cewa anan ga wata riga ta kasa ta farar wuta sannan za a kawo wannan ta dalma kuma a ainihin sanya mata a sama abinda ake nufi da sulke shine ainihin wato abin kamar ka ce garkuwa abinda in an kawo maka fara ko an kawo maka harbi ko bulletproof ba zai taba ka ba shine asalin ake nufi da sulke dir ina fata an gane to anan abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wallahu alam wanda duke kukan mutuwa wanda duke kukan mutuwa in har ba ta tuba ba kafin ta mutu to ga irin nau'in tufafin da za a sa mata wanda yake su kansu wannan tufafin azaba ne menene wannan hadisin yake nufi wannan hadisin yana nufin kenan duk wanda ya san ya taba kukan mutuwa to ya marmaza ya tuba in ba haka ba wannan laifin na daga cikin laifukan da idan bai tuba ba za a kama shi da shi a ranar alkiyama ko da ya bari kun ga wannan laifin ba za ka ce shirka ba ne amma an kamanta uquba shi da shirka don shirka ita ce in kai ko ka bari in ba ka tuba ba to sai an kama ka da ita to wannan laifin ma yana nuna haka na biyu a cikin wannan hadisi yana ishara zuwa ga mace ne saboda a al'adar larabawa mata ne suka shahara da kukan mutuwa ba a san namiji da kukan mutuwa ba don haka a hukunci nan sai hukunta galibi amma an ba haka ba wannan hukuncin to mafhumi ne kawai abinda ake cewa shine ba sharadi ne cewa sai in mace bace ita ce za ta yi kukan mutuwa a yi mata azaba ko namiji ne kukan mutuwa irin wannan da aka hana to azaba za ta kai gare shi Allah ya kiyaye rawahu muslim al-imamu muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin mujalladi na 3 shafi na 45 wal bayhaqi da al-imamu al-bayhaqi a cikin ainihin wato mujalladi na 4 shafi na 63 min hadisi abi malik al-ash'ari a cikin riwayar hadisin sahabi abu malik al-ash'ari jama'a kun ji wannan hadisi wanda yake tabbatar da haramcin irin wannan kuka na mutuwa saniyan hadisi na biyu wanda yake bayani dangane da haramcin kukan mutuwa
annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi sallama yace ithnatan fil nas bima bihim kufr dabi'u bina mutane to kafirci ne gare su abinda yake nufi da kafirci anan wallahu a'lam butulci wulakantar da ni'imar Allah at'anu fil nasab suka game da nasabar mutum a ce shi dan wane ne ko a ce shi dan bakan mace ko a ce shi dan kaskantacciyar kabila ko wani abu wanda ya dangance shi wanne ya hatu alal bayyid da kuma kuka da ainihin wato mamaci rawahu muslim muslim ya rawaito wannan a mujallabi na 1 shafi na 58 wal bayhaqi haka al-imam al-bayhaqi a cikin mujallabi na 4 shafi na 63 wa ghayruhuma min hadisi abi huraira haka nan dai waɗansu malaman ma sun rawaito wannan hadisi daga riwayar hadisin abu huraira ثالثا حديث نأكو لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعين إبراهيم تم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول صاح أسامة بن زيد في أسامة يتشد إيه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذن الله إنت ليس هذا مني ونن تبا نباشي وليس لسائح حق mai kukan mutuwa ko mai ihu ko mai kururuwa ba shi da wani haƙƙi ba shi da wani dalili da zai sa ya kukan mutuwa domin dai alqalbu yahzan zuciya tana cike da damuwa wal aynu tadma sannan kuma idanuwa na zubar da hawaye wala yughdabu ar-rabb to bai dace a fusatar da ubangiji ba na'am Allah ya yi ahwa zuciya ta damuwa ido na zubda hawaye amma ihu na fusatar da ubangiji dan haka duk ne ihu lokacin mutuwa to ba shi da wani haƙƙi ba shi da wani dalili da zai sa ya wannan ihu rawahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya rawaito shi a lamba ta 743 wal hakim da al-imam al-hakim a mujallabi na 1 shafi na 382 an abi huraira daga abu huraira bi sanadin hasan da kyakkyawan isnadi ولفظ ابن حبان لفظ ابن حبان ليس لصارخ حظ كن جد لفظ ابن حبان يكي مي ايه صارخ مي ايه وان دي يكي كروروا تو باشي دا حظ باشي دا ربو باشي دا ربو واتو كما باشي دا ربو على هرا جماعة كن جاينهم وانا حديثي رابعا حديثي نهو دا جتكين حديثا لكي بياني دنجاني دا حرم شنكو كم متوا an ummu atiya daga ummu atiya wata sahabiya ce ake ce mata ummu atiya wato uwar kyauta saboda kyauta na daga cikin sunayen da larabawa ke sawa sannan kuma annabi ya amintu da shi kuma ana sanya wa maza ana sanya wa mata zaka ji atiya mace zaka ji atiya namiji dazu kake ji nake fadin wani malamin mu alqali ne atiyatu muhammad salih atiya to ya halatta a sanya wa namiji ko a sanya wa mace ikon Allah kaga Hausawa ma sukan sanya wa namiji kyauta sukan sanya wa mace kyauta to daga wannan mata uwar kyauta kala qalat ita uwar kyauta tace akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma al bi'a al ma'aku ma al bai'a wa ma al bai'a alla nanuha manzon Allah ya yi mana alƙawari a lokacin mubaya'a da muka je tabbatar mai da musuluncin mu kuma cewa mun yarda shine shugaban mu ya yi mana alƙawari kar mu kuka da mutuwa in aka kin musulunta zaki bi addinin musulunci kin yarda babu zina ba zaki kai dan shege gidan mijinki ba ba za waɗannan alƙawura to sai kuma yace to banda kukan mutuwa kin yadda to shikenan an karbi mu baya aki mana ta yi signing in kenan to amma me ya faru tace fa ma waffat min lamra'atu daga cikin mu babu wadda ta cika ta aminin al-mubayaat daga cikin matan da suka yi mubaya'a ba wadda ta cika alƙawarin ta game da kukan mutuwa illa khamsun sai mata biyar na farko ummu sulaimin kunji ummu sulaimin the great woman babban matan nan mai daraja ummu sulaimi ta cika uwar anas
wa ummul ala da ummul ala ita ce ta biyu wadda ita ma tunda tayi alƙawarin ba za ta kukan mutuwa ba bace ba wabnatu abi sabra imra'atu mu'adh da kuma ibnatu abi sabra matar mu'adh dan jabal kun ji nawa kenan uku awabnatu sabra ko kuma da ibnatu sabra wa imra'atu mu'adh da matar mu'adh kaga hudu kenan to in ka hada da ita ummu atiya sune biyar kenan ina fata an gane na daya ita ummu atiya na biyu ummu sulaim na uku ummul ala na hudu ita ce ainihin wato ibnatu abi sabra ta biyar kuma ita ce imra'atu mu'adh to tsakanin ta hudu da ta biyar din ne shakka ta zo game da riwayar shin mace daya ce ko kuwa mata biyu ne ma'ana ibnatu abi sabra daban sannan matar mu'adh daban ko kuwa ibnatu abi sabra din ita ce matar mu'adh idan ibnatu abi sabra din ita ce matar mu'adh kamar yadda lafazin shakkar farko ya zo to matan sun zama hudu kenan amma in ibnatu abi sabra ita ce ta hudu matar mu'adh ita ce ta biyar duk da ummu atiya to kaga babu shakka kenan wallahi ta'ala a'lam رواه البخاري الامام البخاري شروه ان حديثي اتكن مجلدي نا 3 شافي نا 137 ومسلم ده الامام مسلم اتكن مجلدي نا 3 شافي نا 46 واللفظ له لفظ ده كجمالا يا كاو لفظ امام مسلم والبيهقي حكى نا البيهقي يا رويت وانا حديثي اتكن مجلدي نا 4 شافي نا 62 وغيرهم ده ودان سو علماء واتو يد علماء حديثي سكي زابر لفظ وجن kafa hujja ku kiyaye anan ba karfin inganci suke dubawa ba dan haka zaka ga a can hadisin ummu sulaimin dogon hadisin can bukhari da muslim sun ruwaito shi amma lafazin da malam ya kawo kuma sai kawo lafazin al-imamu abu dawud at-tayalisi a cikin musnad me yasa na farko ana duba ai shi ma ya inganta to amma abinda ake dubawa yake sa ake fifita lafazin shine wanne ne yafi bayani bayan ya inganta wanne ne yazo da saukin bayani da kalmomi jami'ai waɗanda za su hada ma'anoni su fito dan haka kaga anan gashi ce bukhari da muslim suka rawaito amma sai ce lafazin da ya zaba ya kawo lafazin muslim ne dan anan ba ana fifita inganci bane saboda asali dai kowanne cikin biyun ya inganta to yanzu zaka iya zaban kowanne ka ainihin kawo a littafinka amma wajen tahriji kuma dole sai ka gabatar da wanda yafi inganci daga cikin malaman dan haka yace bukhari da muslim da baihaqi amma sai yace lafazin na ainihin muslim ne al-khamis ko khamisan hadisi na biyar an anas bin malik daga sahabi anas bin malik sahabi anas bin malik yace anna umar ibn al-khattab lamma ta'ana lamma umar dan khattabi yayin da wannan mutum ya soke shi haka zaka fassara wurin lamma ta'ana sanda wannan mutum ya soke shi awwalat alaihi hafsa sai hafsa ta kuka kawai ma'anar shi kenan wannan amma in ba haka ba asalin yake ce al'aun shine irin kukan da kare yake yi shine ba wuce yake kira molo in kare kuka sai a ce ga kare can yana molo to irin wannan kuka da zaka ji ya ainihin wannan irin kuka haka to irin shi ne Hafsa sai ce wannan kuka lokacin da ta ji an soki mahaifinta fa kala sai Umar yace ya Hafsa take Hafsa ama sami'ti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu take ji manzon Allah na cewa bane al-mu'awwal alaihi yu'azzab wanda ake wa kukan mutuwa zai sha azaba kina matan manzon Allah jama'a kun jadda malaman farko suke Allahu akbar kar ku manta wani karatu da na taba yi yau kamar shekara kusan 10 da ta gabata nasawa kasusuwan Umar kasusuwa biyar ne kasar din farko ka je ka neme shi wanda shi da farko muka yi mai take da rayuwar magabata game da zaman iyali sayyidina Umar ya kintsaye da ya samu Hafsa ɗan shahar gida ya zaunar da ita ne mata nasihohi yana jawo hankalinta haka malaman farko suke kuma su ɗaliban farko haka suke da jin magana a nan ba sai an yi panic ba ba sai an yi hayaniya an yi ashar an ɗaga murya ba dubi yana kwance ne cikin jini sai ya ji ta fashe da kuka sai kira ta jibiyar da yake magana da ita ya Hafsa ana sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu da kiji manzon Allah na cewa bane al-mu'awwal alaihi wa anhu wanda ake kukan mutuwa zai sha azaba wa awwala alaihi Suhaib haka Suhaib shi ma ya fashe da ihu ya kulu ga abinda Suhaib yake cewa wa akha wayyo dan uwana Umar wa sahiba wayyo abokina Umar fa qala Umar sai Umar yace ya Suhaib haba Suhaib amma alimta anna al-mu'awwal alayhi yu'azzab baka san cewa wanda ake wa kuka ane mishi azaba ba abinda wannan hadisi yake jan hankalin mu jama'a shine abinda Bahaushe ke cewa kore ya baci kada hankali ya gushi duk halin da kuka samu kanku ku tsaya ku yi nazari ne manzon Allah ya umarni a wannan halin jama'a an fahimta ba wai hali yazo ya same ku sai gaba ɗin sai ku manta da sunna wai kuma sai kun dawo cikin taitayin ku ba sarki ya tabbata ga Allah wannan kuskure ya taba samun Umar shi da kanshi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu Umar sai ya rude ya fita daga cikin hayyacin shi ya zare kansa kalin shi wato takobin shi yace wanda da yace manzon Allah ya rasu sai nayi mishi kaza da kaza yace manzon Allah ya tafi gana da Allah ne kamar yadda annabi Musa yake tafi ganawa da Allah to ka gani Abubakar yazo cikin natsuwa yace Umar sauka daga kan minbari Umar sauka nace maka yaki nace maka ka sauka yaki sabda da gane malaman farko suna da natsuwa ba sa irin wannan kokowa da kuke a masallaci ya ku ahlus sunna izaliyun ina fata an gane madadin ya kama shi da karfin ya ku ce dan azabi ku sauke shi sai ya rubuta shi ya haukar minbari ya kafe ya mara takobin shi yana muzurai ya fara mutane a masallaci da ya gara kuka sai kanka kai ma ka ga rasul kito a to ya za ka yi Abubakar yazo yace sauka yaki nake ka saukai ka sauka yaki sai Abubakar sai ya tsaya a kasan minbar ya fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh da ga khutbatul haja kaf sai jawo aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin Abubakar na fara jin ayan nan shikenan sai jikin Umar ya sanyi sai ga takobi ta fadi sai ga Umar ya sako haka ake yi a lokacin shedan ne yake kokari ya kullo da wata aqida domin da wannan tunani na Umar an bashi ya tafi a haka da shikenan sai a ce ai manzon Allah ba mutuwaye ba je kaka sami yan bid'a yanzu cewa suke manzon Allah ba mutuwaye ba cewa suke yafa kuni yafa kuni in ba dan yafa ku ba yaro kaza ma ta yadda a yanka ta ha kai jama'a kanya ne wallahi wallahi manzon Allah rasuwaye domin rasuwar ba na kasa bace qur'ani ya ambata hadisi sahabbai sun ambaci ya rasu sannan babban mawakin shi alfaza zai ne yake cewa walau kanat dunya تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا دا ولنا دوما a duniya da manzon Allah yana nan dare da yawon su ashe kenan manzon Allah ya rasu wannan waka an yi ta bayan rasu manzon Allah da shekara 800 alfazali algharnati ya kamata jama'a ku gane hakikanin al'amari cewar manzon Allah ya rasu ba aibi bane domin abu ne na tabi'a Abubakar na jin wannan aya shike to haka idan hali ya faru jama'a so ake kowa ya natsu ya shiga cikin taitayin shi kar ku zo ku yi abin da yake daga baya za ku yi nadama amma da yake sahabban su ma mutane ne dabi'a ta kan fusge su amma in dabi'a ta fusge su sai a samu wani sai ya kokarin dawo da su shine yanzu nan ga Hafsa ta fashe da kuka shine ubanta yake cewa haba kina matar manzon Allah
hadisan da ke fitowa daga gidajen ku kuma baki ji manzon Allah ya ce wanda aka yi kokon mutuwa zai sha azaba ba baki ji haka ba haba sahi baka ji manzon Allah yana cewa kaza ba me yasa za ka yi mini kuka
wa fi riwaya a wata riwaya Umar yace innal mayyita la yu'adhdhab bi ba'd buka'i ahlihi alayhi shi ma mace fa a nemi shi azaba da wani sashi na kukan dangin shi da suke mai ku kiyaye wani sashi dan haka ba kowane irin kuka ne yake jan azaba ba wani nau'in kukan ne yake jan azaba wa fi ukhra a cikin wata riwaya fi qabrihi a nemi shi azaba a kabarin shi bima niha alaihi saboda ainihin kukan da aka yi mishi ina fata an gane ma'ana kukan da aka yi mishi yana ja mishi azaba a cikin kabari akhrajahu al-bukhari wa muslim al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi wa siyaq lahu lafazin wannan hadisi da aka ji na ainihin muslim ne shine ad-damir ya'udu ila aqrabi mawsufin ko aqrabi ismin kama yuqal والبيهقي الامام البيهقي ما فتد ان حديث المجلد انه اشافي نسب عند ابو زو 73 واحمد ده الامام احمد في مال الناصر الدين الالباني يتي رقم wannan ita ce maganar da dazu na jinkirta ta bayyana muku ba wancan musnad al-imam ahmad ku kiyaye nasir al-din al-albani kafin ya rasu sai da ya mishi raqami sai da ya mishi afwan sai da ya mishi sihirasa sai da ya mishi sihirasa wanda za ta taimake ka wajen gano hadisi kaza ko kuma ainihin hadisin wane ko wance yana wuri kaza amma anan yana fadin shi ne tare da ainihin lambobi ishara akan kenan ya samu musnadul imam ahmad wanda yake da lamba banda wancan wanda yake mai mujalladi shida an fahimta jama'a to har yau dai lambobin da ake wa littattafan hadisi ku kiyaye sukan sha bamban ba irin lambobi bane na ayoyin alqur'ani lambobi na ayoyin alqur'ani tun zamanin sahabbai ne akai shi yasa ba wanda ya isa ya canza amma lambobi da kake gani cikin bulugul maram ko riyadus salihin masu littattafan ma galibi ba su suka yi ba kamar ibn hajar bai yi bulugul maram lamba ko kwaya daya ba malamin da ya fara bulugul marami lamba shi ne malam hamidul fiqi to in kana duba waɗannan lambobi wani lokacin za a ga sun sha bamban da lambobin da ke cikin nuskar samir ko lambobin da ke cikin nuskar bayyani ko wata nuska daban saboda haka in malami ya ce a duba hadisi kaza lamba kaza in ka je ka duba baka gani ba a wannan lambar kar kai saurin cewa babu sai kai kokarin duba ina hadisin yake a cikin naka ainihin bugu Allah ya taimaka a cikin lamba ta 268 da lamba ta 288 da lamba ta 289 da lamba ta 290 da lamba ta 315 da lamba ta 334 da lamba ta 254 da lamba ta 386 min turqin waɗannan ainihin wato wannan Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban an Umar amma dukkan hanyoyin suna tikewa ne akan Umar mutawwalan wa mukhtasara wasu hanyoyin suna da tsawo wasu kuma suna zuwa takaitattu a cikin riwaya Imam Ahmad din kenan wa rawi Ibn Hibban amma shi Ibn Hibban shine ya ruwaito shi sahihi a cikin littafin shi as-sahih lamba ta 741 qissata hafsata faqat qissan nan ta hafsa to shi Ibn Hibban shi ita kadai ya ruwaito qissa rasuwar hafsa amma sauran da fa Bukhari da Muslim da Baihaqi da Ahmad sun ruwaito hadda qissar kukan wannan sahabi Suhaib Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda sabisan hadisi da shida daga cikin hadisan da ke bayani dangane da rashin halaccin kukan mutuwa النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ممتي يناشن أذابا صبود كوكا ددنجن شكيمش وفي رواية أو رواية الميت يعذب في قبره بمانيها عليه ممتي يناشن أذابا قواني مش أذابا أكبرنش صبود كوكا دأكيمش أخرجه الشيخاني الإمام البخاري ده مسلم سوسك أيني واتو
fitar da wannan hadisi wa Ahmad haka al-Imam Ahmad min hadis Ibn Umar a cikin hadisin Ibn Umar war riwayatul ukhra li muslimin dai riwayar da kan malan yace wa fi riwayatin al-mayyit yu'azzab fi qabrihi to muslim ne yota wa Ahmad wa rawahu Ibn Hibban da muslim da ainihin wato Imam Ahmad so suka riwayato ta shi kuwa Ibn Hibban ya riwayato ta ne fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih min hadis Imran ibn Husayn ta hanyar hadisin Imran dan Husayn a lamba ta 742 nahwar riwayatul ula wadda ta daidai da riwaya farko ita ce innal mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi muslim kuma shi ya riwayato al mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima miha alayhi kaga anan ta zo da lafazin qabru a can ba ta zo da shi ba a can ta zo da lafazin ahlu anan ba ta zo da shi ba wannan yana daga cikin abubuwan da muke ishara a dazu yanzu hada waɗannan riwayoyi shi yake bayyana maka na farko dangin shi in suka yi mai kuka yana shan azaba a kabari sannan kuma ga riwayar da za ta bayyana cewa a kiyama ma za a yi mishi ainihin azaba sabi annaba kai man yunah alaihi wa adab bima niha alaihi yawm alqiyama wanda duk aka yi kukan mutuwa to za a yi mishi azaba sakamakon kukan mutuwar da aka yi mishi a ranar alqiyama a ranar alqiyama zai sha azaba a kabari zai sha azaba to zaka ji malam zai zo ya tantance yaya ya kamata a fassara wannan hadisin shin azabar a kabarin ne kadai ko a kiyamar ne kadai ko kuwa azabar a kabarin ne da kiyamar wannan magana ita ce daidai zai sha azaba a kabari saboda dangi sun mai kuka zai sha azaba ranar alkiyama saboda dangi sun mai kuka mun fara amsa wannan ne a gurguje na biyu ta iya yiwa ka ce a to me ne fa shi shi ai ba shi yayi ba kukan mutuwa haram ne wanda ya kukan mutuwa in ya mutu a azabtar da shi mana me yasa ba a yi wa shi wannan din malamai suka ce na'am in har kasancewa danginka na daga cikin mutanen da ke da al'adar kukan mutuwa to ya zama wannan yana daga cikin wasiyar da za ka yi musu cewa in ka mutu kada wanda ya maka kuka to a wannan halin in kai shiru ba kai irin wannan nasihar ba in aka yi maka to shine azaba za ta je gare ka amma in ya kasance ka yi wannan wasiya sannan aka zo aka yi to wannan ka kubuta daga ainihin azabar Allah wannan ita ce hanyar da malamai suka bi domin a samar da mafita game da ayar da take cewa wala taziru waziratun wizra ukhra mun bai daukan laifin wani yaya wani zai yi kuka a nan duniya wani na can lahira ya sha azaba ko kabari sai aka ce sai inda sakacin wancan din ko kuma da umarnin shi domin wasu haƙƙo umarni suke da a yi musu kukan mutuwa kamar yadda wani ke cewa idza mittu fa bikini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya ibna ya umma ma'abadi yana cewa matan shi ya ce matata uwar gida idan na mutu ayi kuka sosai ayi birgima a yayya da riga saboda jama'a su san kaunar da kike mini eh wasiya ta kenan gare ki to yanzu kun ga wannan mutum da yake wannan wasiya yanzu yayi umarni da wannan mugun abu to za a yi mishi azaba to haka kuma wanda ya san dangin shi na yi bai hana su ba shi ma za a yi mishi azaba Allah madaukakin sarki ya taimaka akhrajahu al-bukhari wa al-imam al-bukhari yaftar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi mujalladi na 3 shafi na 126 haka muslim ma ya fitar da shi a mujalladi na 3 shafi na 45 bai haka ma ya fitar da shi a cikin mujalladi na 4 a shafi na ainihin 72 haka nan al-imam ahmad a mujalladi na 4 shafi na 200 da ainihin 45 zuwa 252 da 250 da ainihin 5 dukkan waɗannan malamai sun fitar da wannan ainihin hadisi da waɗannan lafuzza da kaji in Allah ya kai mu karatu na gaba za mu tashi inda malam zai fara tattauna waɗannan mas'alolin da a gurguje na bi ainihin wato na amsa mana mas'ala farko ita ce shin azaba a kabari ne ko a lahira ko kuwa duka mas'ala ta biyu yaya wani zai yi kuka a yi wani azaba na yi marmadan na amsa mana wannan ne don su shiga cikin wannan karatu da kasar da ake ɗauka wanda in an zo kuma za a karanta da lafazin da malam zai rubuta insha Allah ta'ala a amsa Allah madaukakin sarki ya taimaka
jama'a mu saurara anan muke fata insha Allah ta'ala mun yi addu'a an tashi sai kowa ya dan saurara akwai sanarwa da zamu yi take tuciya ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.